Zauren matasa.
Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na BOA dake tabbawan da ke cewa matasan tuwa ƙarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, mangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin Zauren matasan zai sauka a Bauchi, inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace matasa su maida hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alƙawarin kyautata rayuwar matasa ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaɓen mun zanta da matasan, inda suka bayyana irin rawar da ta dace matasan su taka a yayin zaɓen. Matasan sun haɗa da Almustapha Haji Sufi, Hasken Matasan Arewa, Babawo Chelsea Kofaran, Abdulrahman Anfel Shekar, da Ɗanlami Hanson Baljanga, ƙaramar hukumar alƙalire. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana Almustapha Haji Sufi, wanda ake mallakabi da Hasken Matasan Arewa.
Alhamdulillah, ni dai a tunani na ina gani an riga an ci kasuwa ta watse, wanda Bahaushe kan ce dan koli ya ci riba, in kuma ba ma ci riban ba dole dai ta watse. To babban al'amari, abin da ya kamata matasa su hankalta su maida hankali shine inda aka samu nasara. A misali, ka bi dan siyasa ya kai ga nasara, to alƙawarin da ya muku ku sa ido ya cika muku. Sannan kuma an dama kun yarjejeniya akan zai makaya muku wajen samu muku aiki ne, to sai ku zuwa masa ido yayin rantsar da shi, sai ku shiga da masa tini ta bangarorin da za ku iya samun sa. A misali, bangaren wasika, bangaren zuwa da kai, bangaren majalisa, bangaren radio, bangaren da duk sako zai iya isa, to kalubale ne a gare shi da ya dauki alƙawarin ku akan zai cika muku. Dole a tashi tsaye domin tuna masa hakkin da yake kansa na alƙawarin da ya al'umma a yayin neman zabe. Ni a tunan nake nan.
Kuma ƙarin bayani akan wannan batu, Abdulrahman Anfel Shekar yake magana. A wajibin mu ne mu matasa ƙara natsuwa, mu nemi 'yan siyasan da muka zaba suka kai ga nasara su yi mana abin da zai amfane mu, zai amfani gaban mu ya kuma amfani bayan mu. Kar mu saka rai akan 'yan siyasa me da su mun, wanda dan sa a juna yaushe za a bani babur, yaushe za a bani mota. Mu mance da akan yadda za a gina mana makarantar 'ya'yan mu, yadda za a samar mana da ruwa, yadda za a samar mana da wuta. Idan har muka mance da wannan batu muka saka sirran mu ne akan mu, to la shakka fihi abinda muka guja a baya, muka ki zaben wasu, muka kawo wasu da kyau da san zamu samu abubuwa na alkhairi, to zamu tarar da abin da yafi mana na baya ma muni. To ina kira ga matasa lallai mu yi karatun ta natsuwa kanmu domin mu samu mafita akan wannan lamari.
To ni ƙarin bayani da zan yi shine Babawo Chelsea Kofaran zai magana akan matasa su bada gagarumi wajen zaman lafiya. Saboda a lokacin da kaga duk idan aka taso da magana harkar siyasa zaka gani an yi shi, to amma matashi zai bada zaman lafiya inda su kansu wayannan shugabannin da suka zo suka mana alƙawarin rika abinda za su mu jihar mu ko mu ƙasa, idan babu zaman lafiya ba za a samu yalwatan ci gaba ba. To irin wannan abubuwan ya zama mutun yana da nutsuwa duk abin da kake ka koma a kai, dan zaka ga wayansu wurare ana samu barna da ta'addanci, to matashi ne mai wannan abin. To ka gani wayansu lokaci za a ce saboda harkan siyasa, to yanzu an ajiye siyasa, dan haka ne nake babu da shawari mu matasa a bada hidima harkan zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya ba za a samu rayuwa mai dangantaka ba.
To alhamdulillah, Ɗanlami Hanson Gaye Baljanga, babban godiya wa Allah madaukakin sarki muke. Allah ya sa an yi zabe lafiya, an kammala lafiya. Babban addu'ar mu da fatan mu Allah ya sa shugabannin da aka zabe su daga matakin ƙasa zuwa jahohi da ƙananan hukumomi, Allah ubangije ya ba su ikon yin adalci, kuma Allah ubangije ya ba su ikon sauke alƙawuran da suka yi wa al'umman su. Ƙarewanta kuma kira nake wa matasa, especially matasan ƙasar mu Najeriya, dan Allah wannan shugabanni mu bi su da kyakkyawan addu'o'i da kuma kyautata musu zato, su kuma su sanya tsoron Allah zakatan su, su saka al'umman kasan nan a gaba, su duba ta ina ne in can bayan Allah da za su shudin, suka gaza su yi iya kokari su maida hankali da addu'a da kuma neman korarru a bangarorin shawarori, saboda a kai ma kasan nan tudun na tsira.
Wato abinda za a duba, kusan duk ƴan siyasa kan yi alƙawura kamar yadda dazu shi Almustapha Haji Sufi yake faɗa. Yanzu lokaci ne na atina musu kenan, duk da dai zamu ce abu ne wanda ba yau aka saba ba demokradiya, ƴan siyasa kan dauki alƙawura musamman ma su ce za su kyautata rayuwar. Bari mu dawo ma gari ka Almustafa tunda kai ka fara magana. Waɗanne irin alƙawura ne matasan ke sa ran cewa su ƴan siyasan za su cika musu, ko kuma waɗanne irin alƙawura ne ma ƴan siyasa na wannan zabe na 2023 suka dauka?
To alhamdulillah, babban al'amari anan shine mafi yawancin ƴan siyasa din sukan shigo ne wajen su siyasar, kowa sukan shige ta da kani ba tare da sun yi wani tsari domin tallafawa al'umma ba. In kan lura akwai cece kuce ma da aka tayi tsakanin jam'iyyar PDP da dan takaranta da dan takarar jam'iyyar APC, da aka ta cece kuce akan cewa shi ba shi da wani tsari ko wani plan da ya tsara wa al'umman wani yanki a kasar ma ballanta na su kansu matasa. To amma shi ya ce warsa yace yana da tsari, yayin da kai da nasara zai yi wani, an ta cece kuce akan wannan. Sannan babban al'amari shi a mataki irin na jihohi, sanatoci, reps da ƴan majalisu, babban al'amari din da suka dace za mu samar muku da ilimi, za mu samar muku da aikin yi, za mu muku hanyoyi, za mu kawo muku bangaren ruwa, kaza da kaza, su kalli bukatun al'umma na zahiri na gaskiya sai magana akan za su samar. Amma idan suka tafi suka samu wannan damar tun da yanzu Allah ya sa sun ci, to babban matsalan da ake fara samu shine sukan canja abokai. Idan ka zama mai fadan gaskiya ka zama makiyin su, idan ka zama mai fadan gaskiya daga ranan ba su sake daukar shawarinka ba, in sun ga wayanka ma za su yi blocking dinka. Sannan uwa uba motan da za a ba su ta alfarma ce bai taba shiga motan miliyan da ba zai shiga motan sama da miliyan 15, za a ba su jifa-jifai tinsa ta ko ina, za a ba shi gida idan daga ƙauyen su ne zai fito ya zo majalisar jiha, za a gina masa jiha, za a ba shi kuɗin gida-gida. To duk irin wannan yakan sa ya manta da abokansa da aminansa da yamshawatinsa da wanda ya zaɓo su, wanda suka zaɓe shi, yakan canza shawari. To amma mafita a nan shine al'umma su tashi tsaye tsayin daka. In ka zaɓi mutum alƙawarin da ya muku, wasu da dama wayayyu sukan ce ayi a rubuce, ka ce za ka mana kaza, za ka mana kaza, yayin da ya zo aka ga ya fara bai ba sai a masa tini. In kuma ya gaza, to akwai faranin ƙindillanci, kuma shekara huɗun nan wallahi kaman kwana huɗu ce. Amma babban al'amari su kuma mutane, mu da muka zaɓi shugabanni mu yi wa shugabanni uzuri. Shugabannin akwai abin da za su iya, akwai abin da ba za su iya ba, amma za su mana roman baki, roman bakar a lokacin yayin neman ƙuri'ar mu. Domin mafi yawanci al'umma ba kowa bane yake gane alkhairi, da dama jama'a sukan ɗauki sharri sun fi jin daɗin sa. Yawan ka zo kace jama'a, in Allah ya bani dama, in na zama misali gwamna, zan samar muku da aikin yi, zan kawo muku kamfanoni, zan muku rijiyar lemo, zan muku rijiyar zuma, zan muku ai, al'umma farin zakin baki za su bi ka. Amma in kace in Allah ya bamu dama zamu yi abin da muka san sai wannan bai bane, to kaga dole akwai gyare-gyare. Mu kanmu sai mun gyara halayyar mu, bayan mun zabe su mu taya su da addu'a, mu tsaya tsayin daka wajen ganin cewa abin da muka zabe shi su suke yi ko kuma sabanin haka. To in an yi haka, to tayi a samu canji. In ko ba haka ba, wallahi tallahi sai an ce gwandaje da yau.
Babawo Chelsea, Babawo Chelsea, duba mana wannan karan, kusan an san samu wasu sauye-sauye a siyasar nan, inda aka samu matasa sun samu lashe zabe musamman ma a majalisu, inda ake da ƴan ƙasa ma da shekara 40, wani ma ɗan shekara 32 shi ma ya samu shiga majalisar wakilai. Ga sunan dai matasa an sa samu, tunda yanzu matasa suna da damar tsayawa zaɓe kuma su lashe, me ake sa ran za su iya kawa da yake da bambanci da dattawa da ke cikin lamarin dama?
To abinda zan ce, tunda matasa su ne ginshiƙin al'umma, ya kamata duk idan suka alƙawari ya zama suna cikawa, sabida duk abinda ake wa za a ce da tije sun yi, mu ma za mu zo mu gwada. Dan kamar yanzu akwai wani misali a wata jiha a nan Najeriya a Kaduna, shi matashin ma da ya ci zaben dan a Chaba ne, a haka shi kansa ma bai san, saboda ya fito a wata karamar party bai san ya ci wannan zaben ba, san da ƴan uwa suka zo suna taya shi munna. To kaga irin wannan ya san darajar al'umma kamar matasa, tunda su matasan ne suka ce to mu za mu canje waɗancan wanda kullum suke mana alƙawurka. To kaga namu ya samu. To irin wannan maganganun da zan yi kuma still wani daɗan misali a nan jihar Bauchi, to akwai wani ɗan majalisa kwariyar cikin gari wanda shi ma duk na cikin garin Bauchi kenan, wanda duk alƙawarin da ya yi kafin a zo a yi zaɓe, san da ya dinga bin gunduma-gunduma da wurin, yana nuna musu a yana tambaya abin da ya yi zahiri ya yi wannan abubuwan. To ka gani a wurin mutane suka nuna masa zahiri ya yi, don haka ne suka daɗa zaɓen shi. To ka gani kuma matashi ne.
Matasa ku dakata a nan, makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na jihar Bauchi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma da gabatar ke cewa sai wani makon.
Wassalamu alaikum.